sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger akan mitoci 16-21-25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya samun mu a waɗansu gidajen radio kamar su zaman Kano su da suka hada da amfani sarauniya far'a Nomad Dalol da Niya FM dake birnin Kwanni sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya sallamo muku da misalin karfe 8 agogon Niger da Nigeria karfe 7 agogon GMT a shirin na musamman wanda yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da makon official muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da waɗansu sassa na headquarters mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin na halin yanzu da ku ji ciwarin da sojojin sama ta tarayyar Najeriya da kaddamar da wani atisaye mai take exercise da koyan zo a wani yunkuri na shawo kan matsalar tsaro akan hanyar da Abuja zuwa Kaduna a Jamhuriyar Nijar yayin da alƙaluman hukumar zaben ƙasa ke nuna sai an je zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Masu kashin baki akan sha'anin siyasar ta Jamhuriyar Nijar sun fara hasashen yadda za ta kaya tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazu Muhammad da na jam'iyyar DR Chanji Muhammad Usman. Idan kuma muka sake koma a tarayyar ta Najeriya za a ji cewa mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin Arewa Abdulaziz Suleiman ya yi ƙarin haske kan wani iPhone video da ke yawo a shafukan sada zumunta wanda ke nunin Fulanin jihar Ebonyi a kudu maso kudancin kasar na barin matsugunan su. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke na matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na maida ku a Washington DC inda za ku saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Prime Minister Burtaniya ya yi shelar wani sabon zagaye na kullun corona je Litini wanda ya hada da rufe makarantu da shagunan da ba na kayan bukatar yau da kullun ba. A yayin da kasar ke fara aikin rigakafi ma ma'aikatan jinya da tsofaffi. Prime Minister Boris Johnson ya ce dole mutane su zauna a gida har sai akalla tsakiyar watan biyu, yana mai nuni da yadda asibitocin Burtaniya ke fama da majinyata fiye da yadda ya taba kasancewa a baya tun bullar wannan annobar. Idan aka ci gaba da yin nasara a wannan aiki na rigakafi, idan yawan mace-mace ya ragu yayin da ake rigakafin, kuma musamman ma idan kowa da kowa ya taka tasa rawar ta wajen kiyaye dokokin, ina ganin sannu a hankali za mu fara fitowa daga wannan kullun, a cewar Johnson a wani jawabin da ya yi ta gidan talabijin jiya Litini. Zagaye na biyu na wasu zabuka da za a yi yau Talata a jihar Georgia ta kudancin Amurka za su yi tasiri matuƙa wajen sa awu ƴan Republican awu ƴan Democracy rinjaye a majalisar dattawan Amurka, wanda hakan zai yi matuƙar shafar yadda za a rika muhawara a rabin tsawon wa'adin shekaru hudu na mulkin zababben shugaba Joe Biden. Ganin muhimmancin zaben da Biden da shugaba mai barin gado Donald Trump sun yi ta kokarin yakin neman zabe na ƙarshe zuwa yammacin jiya Litini, a daidai kuma lokacin da Trump ke ci gaba da sukar jami'an zaben jihar Georgia saboda kin bashi haɗin kai da suka yi a kokarinsa na ganin abubuwa sun sauya game da kayar da shi da Biden yayi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. Shi dai shugaba mai jiran gado zai yada zango ne a birni mafi girma a jihar Georgia, wato Atlanta, inda zai yaki neman zabe ma ƴan takarar biyu John Ossoff da Reverend Raphael Warnock. Shi kuma Trump zai je Delta ne mai rinjayen ƴan Republican, inda zai yaki neman zabe ma Senator David Perdue mai karawa da Ossoff da kuma Senator Kelly Loeffler wadda ke bugawa da Warnock. Magajiyar garin birnin Washington DC ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali jiya Litini yayin da wasu dogara tsaron ƙasa wajen 340 ke shirin damara a ci gaba da ɗaukar matakai da hukumomin birnin ke yi kan wata zanga-zangar da ake ganin da yiwuwar ta rikide zuwa tashin hankali yayin da majalisar dokokin tarayyar ƙasar ke zaman kada ƙuri'ar amincewa da nasarar zababben shugaba Joe Biden. A cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka, magajiyar gari Morel Bosa ta rubuta wata bukata a jajibirin sabuwar shekara ta abaza dogarawan tsaron kasa kan titi daga yau 5 ga wata zuwa 7 ga wata don kula da zanga-zangar ta za a yi to amma ya ce dogarawan tsaron ba za su dau makamai ba majalisar dokokin tarayyar kasar za ta zama a wannan satin don kada ƙuri'a kan sakamakon zaben kamar yadda masu tabbatar da sakamakon zabe na Electoral College suka gabatar wanda shi kuma shugaba Trump yayi watsi da shi babban jami'in zaben jihar Georgia jiya Litini ya ce shugaban Amurka Donald Trump yayi kuskure mararan game da batun magudin zabe a jihar ta Georgia bayan da yayi tur da bukatar Trump a ƙarshen mako da a nemo adadin ƙuri'un da za su shafi gibin ƙuri'u 11,000 da ya sanadin faduwarsa a jihar Sakataren gwamnatin jihar ta Georgia, Brad Raffensperger, wanda shine babban jami'in zabe a jihar ta kudancin Amurka, ya gaya ma shirin Good Morning America na kafar labarai ta ABC News cewa a tsawon sa'a guda da suka yi da shugaba Trump suna magana ta waya ranar Asabar, ta bayyana karar cewa har yanzu shugaba Trump ya yi imani da abin da ya kira wasu hasasoshi marasa tushe masu nuna cewa an tabka magudin zabe wanda hakan ne ma yayi sanadin cin zaben da Biden yayi a jihar mai maki 16 da ƙuri'u shine ta maganar mu kuma kai ta saurare a cewar Raffensperger ya ƙara da cewa alƙaluman da yake da su masu rauni ne yana da alƙaluma marasa inganci shugaban jamhuriyar Afirka ta tsakiya Faustin Archange Touadera ya ci zaben wa'adi na biyu na shugabancin ƙasar bisa ga sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta sanar je Litini an sake zaben Touadera ne a zagaye na farko na zaben da aka gudanar ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata inda ya samu kashi 53.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a cewar hukumar zaben kasar na biyu da shi shine Anasse Georges de Guel wanda ya samu kashi 21.1 cikin 100 na ƙuri'un na uku kuma shine Martin Zaguel mai kashi 7.4 cikin 100 an ga tashin hankula a gabani da kuma bayan zaben a ƙarshe kasar Saudiya za ta dage hanin tsawon shekara da shekaru da ta yi ma kasar Qatar a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar Kuwait ministan harkokin wajen Kuwait Ahmad Nasir Al-Sabah shine ya sanar da yarjejeniyar ta gidan talabijin din kasar Kuwait jiya Litini inda ya ce an cimma yarjejeniya ta sake bude kan iyakoki na ƙasa da sama da kuma teku tsakanin Saudiya da ƙasar Qatar daga yammacin yau din nan.
Masu sauraron mu labarun duniya kenan kuka sha daga sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Za mu dawo a nan birnin Kwanni inda za mu shiga taskar rahotannin mu kuma za mu soma da yunkurin shawo kan matsalar tsaro akan hanyar Abuja zuwa Kaduna inda rundunar sojojin saman tarayyar Najeriya ta kaddamar da wani atisayi mai take exercise da muku ya zo to komi masana sha'anin tsaro ke cewa akan haka daga Abuja Hassan mai na kaina ya aika mana da wannan rahoto.
Aki sayan mai take exercise taimako ya zo da babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya jagoranta. Na da zumar kara kimtsa mai kan saman cikin shirin kota kwana da kuma kara samar da tsaro akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Exercise taimako ya zo kazalika ya samar da wani shirin mamaye dajin tare da kaddamar da bincike don ceto mutanen da ake garkuwa da su don neman kudin fansa. Babban hafsan sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar kazalika ya kuma ce rundunar tasa na kokarin zama cikin shirin kota kwana domin ci gaba da tunkarar matsalar tsaro a Najeriya. Masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu Murtaya ya lura da yadda aka gudanar da wannan atisaye.
To wannan atisaye da ka gani atisaye ne na ƙara kwarewa akan aiki dama ana cewa kai training kamar yadda zaka yi wato kaga sun zai sun simulate ne wato kamar an dauke mutane ana neman su kire suke wannan saboda su sojojin su ƙara kwarewa sun yi amfani da jirage a sama da wasu kuma ƴan sanda da sauran sojojin ƙasa da kuma karnuka da suke da su wanda suke sun shigo idan an boye mutum ko sun yi kaman a nuna cewa an sace mutane ne idan an sace mutane ana neman su ya za a yi a cikin kuma asasaya da suka yi har da masu bada magani kafin yana yawa a fito da mutum ga wurin da aka boye shi a galabaice to wannan asasaya din an yi shi ne dan ya kara musu kwarewa akan irin wannan kota kwanan kota zo
shi ma tsohon Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa ya nemi ya kara lokaci don ci gaba da wannan atisaye
wannan abu da shi shugaban dakarun sojojin sama Air Marshal Sadiq yayi abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma irin wannan atisaye zai taimaka kwarai da gaske dalili ko shine na daya zai ba wasu wayannan dakaru da suke aiki a wannan tsakanin hanyar Kaduna zuwa Abuja karfin guyuwa ga shugaban su yazo ya jagoranci su an tafi tare na biyu kuma zai sa jama'a su ma masu wannan bin hanya zai kara musu karfin zuciya su ga cewa yanzu abubuwan da ake da gaske ake amma abin da kullum muke fadi shine indai har za su yi wayannan abubuwa to ya zamanto suna wurin nan na zuwa wani dan lokaci hatta sai lokacin da abubuwa suka daidaita da sauransu amma wannan abubuwan da aka yi abubuwa ne masu kyau kuma kwarai da gaske indai za a ci gaba da yi to ina ga muku cewa kwalliya za ta biya kudin sabulu har ma da turare
kazalika wing commander Musa Isa Salmanu mai ritaya ya ce akwai karin matakai da ya kamata a dauka
wannan atisaye mai suna taimako ya zo abu ne wanda yake da kyau kuma ya kamata a daure irin wayannan atisayen kuma a ci gaba da yin su abubuwan da nake fatan an yi la'akari da su a wurin wannan dire wannan atisayen da kuma gudanar da shi ya zama cewa akwai mutane a kasa kuma za su iya maida martani abinda ake cewa response
Hassan Maila Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda yayin da alƙaluman hukumar zaben kasar ke nunin sai an je zagaye na biyu na zaben shugaban kasa masu fashin bakin siyasar kasar ta jamhuriyar Niger sun fara hasashen yadda suke ganin zata kaya a wannan fafatawa da zata hada bazo Muhammad na PNDS tarayya da Alhaji Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji a ranar 21 ga watan Fabrairu dake tabi ga abinda tan jaridar Lutan Zabairu Suli ke cewa akan zaben na Niger a wata hira da yayi da Suleiman Mune Barma'am
wannan sakamako da aka bada ko da yake kasan shi duk aiki na dan adam ba a cewa ba za a samu kurakurai ba da wasu kuskure abinda talaka suka zaba shi ne sai ne ta bada inda yau babu wannan hayan abinda yazo wani hukumar party ko wani dan siyasa da hito yace shi zaben ga bai mashi ba to kenan kau kenan wannan zabe ne wanda akai fi sabilillahi ko da kurakuran da ke da kai mai zabe na fi sabilillahi kuma qur'an da aka bada ko wani dan siyasa qur'an shi ne wanda talakawa suka bashi
alƙaluma na nunin dole ne sai an je zagaye na biyu a ranar 21 ga watan Fabrairu ya kake ganin wannan fafatawa za ta kasance tsakanin yan takarar nan biyu Bazum Muhammad da Muhammad Usman
to ai ka san shi Niger ba taba zabe Niger ba a ce tun hukari na harko an samu shugaban kasa ko lokaci sai an je na biyu kenan ko lokaci sai an je zagen na biyu yanzu kaga wannan zakai da bi tsakanin wannan yan takara yanzu wanda zai samu mulki wanda duk MNC da jamhuriya wanda duk suka goya baya to muna tsammanin shine za a samu wannan mulki mutum yanzu muna ganin alamu ka san akwai alamu da ake cewa alamun da ake suke badawa yau dai kaga ko Bazum wannan jam'iyyar shi tana da rinjaye a assembly kenan tun yanzu kaga suna da prime minister suna da shugaba na assembly national kenan yau ka gani ko bai samu wannan zabe ba dole sai an yi shi za mu taya wajen wani irin abu ko wanda ya faru a 1995 to mu ko ba mu fatan mu koma gonnan abu muna fatan yan siyasa su yi nazari na kyau inda za mu samu kwanciyar hankali da zama lahiya a cikin kasar mu saboda ka a sa son rai da son zuciya
a halin yanzu za mu sake koma tarayyar Najeriya inda ƙarshen makon da ya gabata ne wani faifan bidiyo ya rika yawo a dandalin sada zumunta inda Fulani ke tattara kayansu suna barin matsugunan su dake jihar Ebonyi a kudu maso kudancin kasar ta Najeriya amma abin da ya dauki hankali a bidiyon shine irin jawabin da aka yi a ciki ana cewa an kori Fulani ne akan su bar jihar ta Ebonyi saboda sargin
ta'addanci da ake musu. Akan haka ne mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin Arewa Abdulaziz Suleiman ya ziyarci ofishin muryar Amurka birnin tarayya Abuja inda ya tattauna da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ga yadda hirarsu ta kasance.
Alhaji Abdulaziz Suleiman, me ke tafa da kai?
Dangane da wani video da ya rinka zagayawa tsakanin Asabar zuwa Lahadi nan da ya gabata, wanda ke nuna waɗansu al'ummu na Fulani wasu jinsi sun je sun rurrusa musu matsuguni a jihar Ebonyi har ma sun kore su, sun ce sai sun tabbatar ba wani Fulani a wannan jiha.
To wani mataki kuka dauka akan wannan bidiyo da kuka gani?
To alhamdulillah mun samu tabbaci daga bakin sarkin Hausawa na Ebonyi na Abakaliki, wato Alhaji Mamuda Gambo, ya tabbatar mana da cewa waɗannan Fulani ba koran su aka yi ba, don kashin kansu ne suka yi kaura za su koma wani guri kamar da suka saba, sai aka samu wani ya make ya dauki hoton bidiyo yayi waɗannan maganganu don ya kawo tashin hankali. Mun kuma sake samun tabbaci daga bakin babban liman min jihar Ebonyi, wato Alhaji Isha, shi ma ya tabbatar mana da cewa waɗannan Fulani tashi suka yi don kashin kansu.
Kun yi magana da bangaren gwamnatin jihar Ebonyi din ne?
Mun samu tabbaci cewa gwamna Umahi na jihar Ebonyi din ya dauki mataki tuni, ya ce a nemo a binciko a kamo wannan mutumi wanda ya wannan abu, saboda a gurfanar da shi a hukunta shi.
To wace kira kuke da ita ga al'umman Najeriya a yanzu?
To muna kira ga al'umman Arewa su yi watsi da wannan video. Kariya ne aka kirkiro saboda aka kawo tashin hankali, kuma muna ƙara jaddada kira ga shugabanni da gwamnonin da ke kasashen jihohin kudancin Najeriya da su ƙara damara wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummun arewacin Najeriya da suke zaune a can kasashen su, kamar yadda nasu ke zaune lafiya a arewacin Najeriya.
To masu sauraron mu kar ku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai. Yanzu kuma Abdulaziz Adili Toro ne ke tahe dauke da shirin Kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa, a cikin shirin namu za ku ji da musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi da asalin kasar Nijar, mazaunin jihar North Carolina da ke nan Amurka. To Malam Atuba, kuka ka zo daga Nijar, ka zo da iyalinka ne bugu guda kuku daga ba suka zo?
Daga ba suka zo, da nazo da nan gaskiya da nazo wannan nan na yi kokari in samu takardu kayan raina na saboda ta zama kasar ga abun da na fara tsaki da shi daga shigowa ta daga wanda wani dan kasar Sudan. Eh sai mun wani zan baka dan gargadi da kana abokina, zaman nan kasan nan daga baya sai zama kasa wadda rayuwa za ta zama mai bada wahala bakar takardu. Abin da nake so kai takardu dan ka samu ka samu na dingantin inda har sai ka zo ka zama takardu, dan bakar takardu gaskiya rayuwar ka za ta zama kullun alaba, ka ji hankalin ka ba zai kwanta ba.
Kamar izinin zama dan kasa haka ko ko
izinin zama dan kasa shi ne na nema dan samu yi wannan lai takardu, kuma aka bani hanya an kawo yanzu na kai yanzu na duk sanara. Akwai manya da suka zo suna karatun tsun tun can, kuma da wanda su aka yi wannan duka suna karatu, wanda aka yi wannan suna wan babu zancen a ce ba sai ba karatu, dole sai karatu tun da gwamnatin ba ne ba barka ba roƙa shi a yi shana a ce ba karatu. Wanda suka zo can kin akwai wanda sun fara karatu kuma suna karatu suna aiki, yanzu da suka samu aiki na kwarai karatun ma sai suka bar shi, amma daga baya sun nemi kuma su koma su yi karatun. Akwai dai wasu suna karatun kuma wasu suna aikin su.
Kuma na an ce a Amurka zuwa makaranta wajibi ne, idan baka sai baka yaranka makarantar gwamnati ma za su abi daga za ya kama ka, da gaske ne wannan batu koko?
To wallahi da yake ni dai na san da gwamnati tana da abu da ta sa a gaba dan ta ba mutane horo na hanyar makaranta, sai bai komi a ga kamar kai ka kama mushi inda zai zama cikin wannan yanayin kwa za ka samu matsala kai ma ne baka yi raba danka ma a ce zai karatu da saboda in ka bari baya karatun za ka samu matsala a gaba
to mallam Atuba dan ka san mutane suna barin kasashen su domin samun sauyin rayuwa dan su zuwa Turai idan zo kasashen waje a yanzu haka wannan taimako kai ma kauyen naka jahar taka kuma musamman in ce ɗan uwan naka da kabarotan da kabaro a Niger
to lalle Abdulaziz taimako wannan ne a gida sai a ce taimako ana yi amma abin da ake yi hali yanzu ba ai ba abin da za a ce lalle an yi shi wanda kowa zai bunkasa bisa abin da kai amma a yanzu Allah ya kawo lokacin da za a yi shi ina tunani ina zuwa gida ina zuwa kullum na tayi kuma lissafin me ya kamata ne ni wanda zan kawo a kasata ci gaba to sai na ga menene ya kamata ga samu yanda zan buɗa wani wata kungiya wadda alba ruwa na wani haka da taimakawa talakawa inda za a kawo gudunmuwa inda za a ƙara tattalin arziki da tattalin horo na yara da kuma taimako na wanda za a taimaka talaka kai dai abubuwa wanda za a ce dai wannan kungiya tana da wani abu ita ma wanda za ta zo ta taka rawa a gani a cikin kasa to Allah da ikon shi na wannan kungiya yanzu dai a wannan take da ne ta bayar ta cikin Disamba da na dawo Allah ya sa aka bani wannan hanyar da zan iya tafiya da wannan kungiya na samu takardu da komai an samu a gare ma da wannan wariya na san zan iya wani abu wanda zan kawo a kasa ta taimako shi yasa duk zaman da na yi a nan wannan nake ta lissafi ka gane za a yi saboda a nan in kana nan kana da hanyar da za ka samu mutanen da za su iya taimakawa kasa ta ka yanda yake su tunda suna so su yi su kuma sa so su ba mutum haka a ce mutum shi ne wanda za su taimaka amma in akwai wata kungiya da za su bi ta kanta su taimakawa talakawa ga shi wanda suke gida da kuma kasama inda suke a wannan inda wannan abin nan ke akwai hanyar da mutane za su bi su samu taimako yanzu ne ake so a yi wannan a dama ba a yi ba lokaci bai wuce ba amma a yanzu dai wannan shi ne babban abu da ke cikin kaina da ke so yi insha Allah ba da lokaci ya ce ba za a yi wannan
me ya suna wannan kungiyar taku
kungiyar ana ce mata ONG need bukatu bukatu da turanci business kenan da English need kenan need kenan shi ne aka ba kenyan need kenan kamar Niger aikin kuma education kuma wacce aikin environment kuma aikin development kuma social
to yanzu haka idan akwai wanda suke sauraron kuma suna so su bada taimako ga wannan kungiya to mun ta taimaka muku ko ku taimaka mu wanda ke wannan gida ya kamata su tuntube ku
to muna da shari namu wanda muka buɗa na taimako kuma akwai ofishi kamar na ofishin ta wanda yake babban da kwatakin da abin yake a yamma yake ibn tambara ina ce ne tambara take nan biro nan ofis ke yake to da yake abin ba a yi lansama ke a cikin ba so muke ce abin an yi lansama an buga a lokacin duk wasu abubuwa da ya kamata a yi na inda za a sa mutane su sani ba da dogon lokaci ba sai a bayyana da shi mutane su sani insha Allah
Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode da kan bamu dama ta tauna ta da kai cikin shirin koyar bar gida ila ya bar shi wannan ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
daga shirin na Abdulaziz Adli Toro na koyar bar gida sai Sulaiman Muni Barma doke da sharhin jaridun jamhuriyar Niger
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitor wace ta ruwaito cewa an shiga kakar kulla kawance da warwara a jamhuriyar Niger bayan da sakamakon zagayen farko na zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamban 2020 yayi nuni da cewa sai an je zagaye na biyu don tantance wanda zai dare kujerar shugabancin wannan kasa jaridar ta buga hotunan 'yan takarar da za su fafata a zagayen na biyu wato Bazum Muhammad na PNDS tarayya da Muhammad Usman na RDR canji a shafin ta na farko. Sannan a bayan su ta jero hotunan wasu daga cikin ƴan siyasar da suka hada da Sani Umaru da Albade Abuba da Ibrahim Yakuba da Salu Jibo, waɗanda ake ganin za su taka rawa wajen raba gardama a tsakanin waɗannan ƴan takara. Jaridar Le Sahel ta bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba wa Jamhuriyar Nijar sakamakon gamsuwa da yanayin da aka gudanar da babban zaben watan Disamban 2020, inda komai ya gudana salon alin ba tare da wata hatsaniya ba. Jaridar ta ambato wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankunan Afirka ta Yamma da Sahel, Dr. Muhammad Ibn Chambers, jim kaɗan bayan wata ganawa da shugaba Isu Muhammadu a fadarsa. Yana cewa Nijar ta ba da kyautawan misali a nahiyar Afirka, saboda haka kasar ta cancanci samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya domin ƙarfafa demokradiyyarta. Jaridar Lebanon na cewa jama'a na ci gaba da juyayin kashe-kashen da aka fuskanta a ƙarshen makon jiya a kan iyakar Nijar da Mali, inda 'yan bindiga suka kai hare-haren da atake suka yi sanadiyar mutuwar mutane 70 a wasu ƙauyuka biyu na gundumar Walam, kafin daga bisani yawan waɗanda suka rasu ya haura zuwa 100. Jaridar ta ce a jajibirin faruwar wannan mummunan al'amari, wasu sojojin rundunar Barkan ta kasar Faransa sun haɗu da ajalinsu bayan da motarsu ta saka bom a ƙauyen Menaka na kasar Mali, kwanaki 6 kacal kenan bayan da wasu dakarun na Barkan kimanin 3 suka sheƙa lahira a sanadiyar fashewar wani abu mai kama da bom a kasar ta Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraronmu, za mu kammala shirinmu na wannan lokaci ne da ke zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Jam'iyyar Kwaminsancin China ko kuma CCP ta dade ta dason ta yada salon siyasar ta daka makarya ta kai tasirinta a ko'ina a fadin duniya, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutacciyar wasiƙa. Hanya ɗaya a cikin hanyoyi da jam'iyyar CCP ke yada manufofinta ita ce yin amfani da cibiyar ayyuka ta United Front Work Department, wata cibiyar gwamnati da ke ba da tallafi ga ayyukanta na neman tasiri a gida da waje ta hanyar ƙarya da maguɗi. Cibiyar United Front a kodayaushe tana tsoratar da jami'an sashen ilimi da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin jama'a da kuma al'ummar China da ke ƙasashen ƙetare, ciki har da tsirarun ƙabilu da addinai da suke Allah wadai da mummunan cin zarafin da ake aikatawa a Xinjiang da Tibet da kuma ko'ina a China, in ji Sakatare Pompeo. CCP dabarunta na barazana suna auna mutane da take kallonsu a matsayin masu adawa da manufofinta. Waɗannan dabarun sun hada da fallasa bayanan wasu ɗaiɗaiku ga mutanen da suke auna su ko kuma iyalansu ta yanar gizo a matsayin tsoratarwar siyasa. A yunkurin takawa wannan magudan burki, Sakatare Pompeo ya ɗaura haramcin ba da visa ƙarƙashin dokar baƙi da tsaron cikin gida a kan jami'an gwamnatin China da jam'iyyar CCP, ciki har da jami'an cibiyar ayyukanta ta United Front waɗanda suke amfani da barazana ko kuma taɓa lafiyar mutane da sata bayanan mutane suna sakewa da leƙen asiri da ɓata suna da kuma yin katsalandar a harkokin siyasar cikin gida da walwalar sashen ilimi da bayanan sirri da kuma harkokin kasuwanci. Waɗannan miyagun ayyuka ana neman saka su a harkokin siyasa kana a yi wa shugabannin yankin da na gida barazana da al'ummar China da ke ƙasashen ƙetare da sashen ilimi da ma wasu ƙungiyoyin jama'a da ke cikin Amurka da wasu ƙasashe masu yaɗa manufofin mulkin mallakar jam'iyyar CCP. Zan ci gaba da aiwatar da haramcin ba da bizar domin nuna wa waɗanda suke aikata wannan aikin cewa ba a marhabi da mutane da suke saba wa dokokin ƙasa da ƙasa a Amurka, in ji Sakatare Pompeo. Amurka tana kira ga gwamnatin China da ta daina amfani da barazana da kuma tsoratarwa, tana danna aƙidar faɗar albarkacin baki. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar ta taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Masu salamu.